Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Talata 12 ga watan Mayu shekarar 2020. Baba Yakubu Makerin ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin yaki da cutar COVID-19 a jihar Bauchi ya tabbatar da ma'aikatan kiwon lafiya guda 15 da ke jinyar masu coronavirus sun kamu da cutar. Muna kuma da rahoto na musamman akan kowane irin matsaloli ne za a huskanta a Najeriya a fannin noma dangane da bayyanar cutar coronavirus a yanzu da ma nan gaba. Sai a biyo mu a cikin shirin domin samun jawabin wannan batun. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar da kuma tasirin azumin watan Ramadana. Amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Kasar Lebanon na ƙara ɗaukar matakai don gujewa sake ɓarkewar annobar coronavirus karo na biyu. Biyo bayan samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus cikin ƙarshen mako a ƙasar Lebanon, wasu 'yan ƙasar sun ce suna fargaban cewa yunwa za ta hallaka su ba annobar COVID-19 ba, yayin da tattalin arzikin ƙaramar ƙasar da ke tekun Baharum ke ƙara taɓarɓarewa. Hukumomi a ƙasar sun ce suna ƙara ɗaukan tsauraran matakai akan duk wasu masu karya doka, suka kuma ƙara sa'o'i biyu kan wa'adin hana zirga-zirga da aka kafa da daddare biyo bayan ƙara samun masu kamuwa da cutar coronavirus da ta shafi mutane da suke dawowa daga ƙasashen ƙetare. Ministan harkar lafiya Hamad Hassan ya ce abin da ya ƙara yaɗa cutar shine wani ɗan ƙasar Tilo da ya dawo daga ƙasar waje wanda ya kamata ya killace kansa na tsawon kwanaki 14, amma bai yi hakan ba. Shi ya yada ta ga iyalansa da makota. Jami'ai sun yi gargaɗi cewa mai yiwuwa a hana zirga-zirga har na tsawon sa'o'i 44 domin gudanar da bincike a sassan da aka sami ɓullar cutar. Rahotannin baya-bayan nan na nuni da adadin masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a ƙasar sun kai mutum 859. Kana wasu mutum 26 sun mutu. Hukumomi a jihar Victoria ta ƙasar Australia na shirin sassauta dokar takaita zirga-zirga da aka kakaba da zimmar dakile yaduwar COVID-19 a yau Talata, yayin da wasu sassa suka fara sassauta matakai da suka dauka na dakile yaduwar cutar. Ƙasar ta Australia na da mutum 6,900 da ke dauke da cutar coronavirus. Kana fiye da mutum 6,000 ne suka warke daga cutar. Sai dai mutum 97 sun mutu suna ɗauke da ita. Jihar ta Victoria ce ta fi yawan al'umma, kuma ita ce jihar da ta fi ɗaukar tsauraran matakan yaƙi da annobar coronavirus. Gwamnatin jihar ta sanar da wani ƙaramin matakin farko na sassauta dokar da ya haɗa da ba wa mutane damar zuwa wasannin motsa jiki da yammacin yau. Amma dokar ba da tazara da tsafta da kuma saka takunkumin rufe fuska da baki na nan daram. Mutane za su iya halartar taron biki ko jana'iza, kana za su iya ziyartar 'yan uwansu muddin ba su wuce mutum 5 a gida ba. Prime Minister jihar ta Victoria Daniel Andrew ya buƙaci mutane da su kiyaye dokar, ya kuma ƙara da cewa a yanzu da aka ba ku damar fita da ziyartar 'yan uwanku bai zama damar da za a dinga haɗa tarukan biki a tsakaninku ba. A yunkurin dakile shigo da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus, ƙasar Spain ta buƙaci a killace waɗanda suke shigowa ƙasar daga ƙasashen waje na tsawon makonni 2. Ƙasar ta fara sassauta umarnin hana zirga-zirga na tsawon makonni 7 da ta yi ayyana bayan ta shiga jerin ƙasashen da cutar COVID-19 ta fi tsanani a duniya. Umarnin da ma'aikatan lafiya ta fitar yau na nuni da cewa ranar Juma'a za a fara aiwatar da dokar killace mutane da suka shigo ƙasar, kuma zai shafi baƙi da kuma 'yan asalin ƙasar Spain da suke dawowa gida. Za a ƙyale mutane su je sayan kayan abinci ne kaɗai ko kuma kulawa da lafiyarsu cikin kwanaki 14 da za a killace su. Yau kotun kolin Amurka take sauraron ɗaukaka ƙarar da aka yi da ya shafi hukuncin da wasu ƙananan kotuna 3 suka yanke da zai shafi tilastawa shugaba Donald Trump ya fitar da bayanin harajin da yake biya da kuma takardun harkokin kasuwancinsa. Trump ya kalubalanci umarnin da kwamitoci da dama na majalisar wakilai suka bayar bara da kuma waɗanda wani alkali a birnin New York ya bayar. Trump ya ki fitar da bayanan harkokin kudin shi ko kuma na kamfanin shi, abin da ya saba da ka'idar da ta buƙaci dan takarar shugaban ƙasa ya fitar da takardun harajin da yake biya. Waɗansu ƙananan kotuna sun yanke hukunci da ya buƙaci Trump da ya fitar da bayanan, sai dai har yanzu bai fitar ba. Ana jiran hukuncin kotun kolin. Lauyoyin Trump sun ce tilas ne 'yan majalisa su ba da ƙwararren dalilan da suka buƙaci bayyana harkokin kuɗin shugaban ƙasar. Ƙasar Afirka ta Kudu ta shigo mako na bakwai a rufe yayin da ta taƙaita al'amura domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Manyan jami'an ƙasar na ganin ta yin hakan an sami nasara sosai wajen hana yaɗuwar cutar, amma masu suka na cewa a buɗe ƙasar. Ganin cewa sun daɗe dama suna fama da rashin daidaito, talauci da kuma rashin aikin yi.
A gaida Aisha Jusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Kwamitin Yaƙi da Cutar COVID-19 a jihar Bauchi ya tabbatar da cewa ma'aikatan kiwon lafiya guda 15 sun kamu da coronavirus da suka hada da likitoci da kuma sauran masu aikin jinya. Kwamitin ya shaida cewa zai bada horo ga ma'aikatan kula da lafiyan akan yadda ake gudanar da kulawa ga masu cutar COVID-19. Wakilinmu a Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya aiko mana da rahoto akan haka.
A tattaunawa da mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Bauchi, wanda har ila yau shi ne kwamishinan ayyuka na lafiya na jihar, Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, ya yi mini bayani kan batun a hukumance.
Wato kamar yadda muke baku abin da muke cewa update ko kuma sakamako akai-akai. A wannan rana da muke ciki yau 15 ga wata, a sakamakon da muka samu na ƙarshen nan da mutane 15 ne a Bauchi. Ma'aikatan lafiya wanda ya haɗa da doctors da nurses da masu feshi da waye wanda suka kamu da wannan ciwo, kuma ƙididdiga ya nuna kan cewa ba wai ma yawanci wanda suke managing din marasa lafiyan nan ba ne, ya kama wasu ne da halayensu da ɗaiɗaikunsu kamar kowane ɗan adam suka shiga wannan jihohi na Kano ko kuma suka yi dogon tafiya wani gari ko kuma suka zauna tare da wasu a cikin gari da suke da wannan ciwon suka ɗauka.
Waɗannan ma'aikatan jinyar lafiya ɗin sun gudanar da ayyuka akan wasu mutane ne ko kuma a'a akan su ne abun ya tsaya kawai?
A'a akan su ne abun ya tsaya. Da dama da ya faru ka san mu muna da wani abu, kuma muka ga alaman kana kula da marar lafiya, kai ma kanka ka dan fara nuna alama, ka san wannan ciwon har yanzu ba a fahimce ta sosai ba. To mutanen mu ka san yin rugabi ko da ma'aikatan lafiya na yana dan samun sakaci wani lokaci. Sai ka ga gurin marar lafiyan an ce karka wuce minti 35 ko 40 wani ya zauna awa ɗaya saboda tausayi da sauransu. To wannan kayan da ake kawo wannan na shiga gurin nan ma an ka wuce wannan lokutan gumi za ka yi kanka farka ka sa hankaci ko hannu za ka goge fuskan ka shi kenan ba. To yi sa muke ƙara jibbita da training din ma'aikatan mu kan cewa wannan kayan an sa shi ba su a wuce awa ɗaya. So muna fata ne zuwa gaba ba za mu samu ƙarin ci gaba na wannan yaduwa tsakanin ma'aikatan mu ba.
To a yayin da kuke kokari wato yaki da wannan cuta musamman ma ta yin amfani da kwararru, to sai gashi kuma waɗannan mutanen da suke aikin kulawa da marasa lafiya su ne suke kamuwa kuma, ya kenan kaga aiki wannan yaki naku an ya zai cimma nasara kuwa?
Insha Allah za su ma nasara, haka abubuwa suke faruwa. Su kansu wayannan ma'aikatan lafiya suna shiga suna ma'amala suna shiga kasuwa suna tare da yan uwa in wani zai ɗauko zai ɗauki yanzu ya samu sahara gida. Kama mu wani dabara ma da muka yi shi ne duk wani mara lafiya ma da wani ma'aikacin jinya wanda ya kamu in ya shiga gurin killace wannan to sai mu ɗauke shi a matsayin mai aiki mu ya duka taimakawa wajen jin damuwan sauran marasa lafiya da suke kwance tun da likita ne ko majinyaci. So muna iya ɗaukar sa a wannan daman shi ma ya ci gaba da taimakawa, kaga shi mara lafiya ne kuma yana tare da su yana ɗan kwantar musu da hankali kuma ko wani mai abu da gaggawa ma yana duka taimaka masa.
Gwamnatin jihar Bauchi ta yi hoɓɓasa domin ta ga ta mallaki cibiyar gwaje-gwajen nan. Shin a ina ne batun ya kwana?
Wato kafin shi cibiyar gwaje-gwaje wani fili ne babba wanda yake buƙatar kashe kuɗi. To mu kuma gaskiya ka ga yadda tattalin arzikin ne yake a wannan jiha. Shi shugabanmu gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Mano yana iya ƙoƙarinsa. Mun samu wani ɗaki ko
Aliyu Muhammad Megoro, kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi, ke bayanin ma'aikatan ayyukan lafiya da suka kamu da cutar COVID-19 da kuma irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi don kafa cibiyar gwaje-gwajen cututtuka. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, a ranar 6 ga wannan watan ne ayyukan farko na 'yan Najeriya da suka makale su 256 suka dawo daga kasar Dubai, da wasu 253 suka dawo gida daga Birtaniya a ranar 8 ga wannan watan. Kana daga bisani ayyuri na uku mai mutum 160 suka iso babban birnin tarayya Abuja daga Amurka a ranar Lahadi. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta killace ayarin 'yan Najeriya 160 da suka dawo gida daga Amurka a wani otel a birnin Abuja. A lokacin da muka iso filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikiwe, ma'aikatan filin ba su bari an shiga ba inda ayarin mutane da suka dawo suke, saboda ba a bari sun shigo inda aka saba barin fasinjoji su bi ba, sakamakon tsoron abin da ka biyo baya idan cikinsu akwai masu ɗauke da cutar coronavirus. Da muka tuntuɓi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya, Ferdinand Nwoye ya bayyana cewa ayarin 'yan ƙasar da suka dawo gida ne suka dauki nauyin tikitin jirgin su.
Returnees pay their air tickets. Quarantine, which includes accommodation, feeding and welfare, is being taken care of by the federal government.
Mahaifin ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka dawo gida wanda ya buƙaci a yi magana da shi ba tare da ɗaukar sauti ba, ya tabbatar da cewa shi ya biya kuɗin tikitin ɗansa. A wani ɓangare kuma, jagorar kwamitin kota kwana na gwamnatin tarayya Dr. Sani Aliyu ya bayyana cewa duk waɗanda suka dawo gida an killace su ne a ɗakuna daban-daban na hotel domin a tantance ko suna dauke da cutar COVID-19 ko akasin haka.
So duk wanda suka dawo an suka sa ɗakuna daban su kadai, kuma zuwa kamar kwana 10 za a yi musu test kafin a sallame su bayan sati biyu. Duk duniya haka ake, ba za a kai wanda bai da cutar ba so a treatment center. To shi yasa aka kai su hotel, duk duniya haka ake. Ko England yanzu sun saka wannan dokar, idan mutum ya shiga in kana da address za a kyale ka je gida su monitor.
Ya kara da cewa kamar sauran kasashen duniya, Najeriya da suke da niyyar dawowa gida za su biya kuɗin tikitin jirgin su.
So kamar yanda kike sani, ko a America idan mutum zai taho suna charging, za ka biya kuɗin jirgi ne da sauransu. So a yanzu dai a hakan ne mu muke biya hotel din da sauransu, amma ba ta basan cewa idan mutanen suka yi yawa, tunda muna da fiye da mutum 4,000, kuma kuɗin da muke da shi zai fi amfani a ce an saka shi ga wanda ba su da lafiya, an tabbatar suna da magani.
Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa ya ce gwamnatin tarayya na aiki tukuru wajen dawo da sauran 'yan Najeriya da suka makale a waje gida.
Muna aiki akai mu tabbatar sun dawo, amma zai dauki dan kwana lokaci, duk wanda muka kawo sai yanzu sai sun kwana 14 kafin za a sake su. Dan shi ne zamu kawo wadansu, kuma mun tabbatar an gama shirin kafin zamu bada permit jiragen su shigo.
Daga ƙarshe dai Boss Mustafa ya ce dangane da daukar nauyin masu niyyar dawowa gida, gwamnati na yin nazari. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, a wannan lokaci da kasashen duniya ke kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus, a Najeriya kuwa kowane irin matsaloli ne za a huskanta a fannin noma a dangane da bayyanan cutar coronavirus a yanzu da ma nan gaba. A ɓangaren samar da abinci da suka hada da hatsi da kuma nama da ma batun kasuwancin waɗannan kayan abincin, har yau ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin rahoto na musamman da ya haɗo mana.
Wani irin matsaloli ne za a fuskanta a fannin noma a dangane da bayyanar cutar corona a yanzu da kuma a nan gaba a ɓangaren samar da abinci da suka hada hatsi da kuma nama da ma batun kasuwancin waɗannan kayayyakin abincin? Harkar samar da abinci abu ne da ya hada masu samar da shi, alal misali manoma, masu sarrafawa da adanawa, da masu safarar kayan gonar daga wannan wuri zuwa wancan, da kuma kasuwancin kayan abincin. Harkar ayyukan gona sun bambanta daga wannan nahiyar zuwa wata nahiyar, haka din yake daga wata ƙasa zuwa wata. Sanin kowa ne, yawancin ƙasashe musamman irin su Najeriya sun dogara ne kacokan kan ƙasashen da suka ci gaba domin samun kayayyakin gona da suka hada taki, na'urorin aikin gona da magungunan wanke irin shuka da kashe ƙwari. Samun waɗannan muhimman ababen ga manoma a halin da ake ciki zai yi wuya a sanadiyar bullar cutar COVID-19 a faɗin duniya, idan aka yi la'akari da wasu matakai da ƙasashen duniya suka shimfiɗa na kariya daga cutar coronavirus da suka hada da hannun zirga-zirga tsakanin kasashe da kuma jiha zuwa wata jihar. Kwararru a harkar noma sun yi hasashe kan yadda harkar noma zai gudana a yanayin da ake fama da cutar COVID-19. Dr. Ilyasu Gital, tsohon manajan hukumar bunƙasa ayyukan gona a jihar Bauchi, ya yi tsokaci a kan batun.
Hasashe dai ya gwada cewa za a dan samu matsala a duniyance da kuma yanki-yanki da kuma kasashe za su dan shiga wani matsala saboda ita harkar noma ta gaji amfani da kayan noma wanda aka ɗauki wani daga wani wuri ne aka yi wani wuri kuma kana waɗannan tafiye-tafiyen wanda zai rage yadda kasashe ke cinikin kayan da za a amfani da su a gona da kuma kayan da aka noma a gona. Misali shi ne a yawanci kamar Najeriya magungunan da ake amfani da shi na ciyawa da na ƙwari yawanci daga China ne da India. To yanzu ba mu mai tsakanin waɗannan kasashen bari a kawo waɗannan kayan. Don ba wanda dama na nan a ajiye ba za ka samu dole akwai matsalan waɗannan kayayyakin kaza farashin su zai hauhawa ko da akwai din. Shi kalmin manomi da aka dogara da shi a ƙasa don farashin ya hau zai fi ƙarfinsa kuma dole ya rage inda zai noma tunda dama gadara yake da waɗannan kayan da zai amfani da su a gona ɗin shi sa ya ƙara girman gonarsa. Amma ba waɗannan kayan dole ya rage yawan gona to kaga rage yawan gona rage abin da ake samu a gona ba an fi wata hanya na daban ba to kaga an rage abin da ake samu wanda nasa ya rabu wanda nasa ya rabu to abin da za a zo a girba daga ƙarshen lokacin da aka tsoma wanda amfani zai zama kasa to in yi kasa din nan ya nuna cewa abin da zai shiga kasuwa na sayarwa ma zai kasa sai farashi ya yi sama still talaka shi zai bada shan wahala to waɗannan su ne kuma the moment ya shafi talaka sai ka ga ya shafi har gwamnatoci to waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da za su faru da noma to shi kansa ma na tashi tsakanin gari zuwa gari ma haka na ɗaya ta ga shi ma akwai matsala wani kayan ka noma a nan dole sai ka kai shi gari kamar kilomita 100, 200, 150 to an ce ba tafiya duk da cewa gwamnatoci sun ce duk abin da ya shafi abin da aka noma a bar su sai ka samu akwai matsaloli na jami'an tsaro da sauran jami'an na yadda za a bar wannan kayayyaki a lokacin da aka saba samun sa sai ka ga ya rage yawan a ciniki da ake na tasirin tsakanin 100 da 100 a kan da ya shafi amfanin gona to shi ma wannan zai shafi abin da za a noma zai shafi abin da zai shiga kasuwa haka kuma ko da kayan da muka ce ana shigowa da su suna da shi ma a ɗauka daga wani gari a kan da shi ga magana rage zirga-zirga a nuna shi ma ko da an sace ma za ka ga ya shafi a manoma da duk da cewa ga gwamnatoci dai a matakai na tare da yadda da jihohi suna kan kokarin cewa waɗannan hana tafiye-tafiye kar ya shafi abin da ya shafi harkar noma saboda sun tabbata harka ne wanda in ba an bari a yi tafiye-tafiyen ba za a samu matsala na hikmeta matsala na korona da to duk da haka dai ka ga ba a bin waɗannan dokoki.
Daga bisani na zanta da manya da kuma ƙananan manoma kan damuwoyinsu da kuma fargaban da suke da shi kan batun noma a yanayin cutar corona.
Sunana Muhammad Aminu Tukur. Wadda ke da gona da ake kiranta Gesel Integrated Farms and Agro-Allied Limited.
Lamarin da muke faɗi a nan shine tabbas a baya ma mun shiga cikin wahala balle a yanzu.
Kana jin bayanan wannan cuta zai iya sa a samu koma baya wajen harkan aikin noma?
Kwarai da gaske, kwarai da gaske, tunda kayan aikin noman ma ya ƙara tsada. Kaga dole a sami naƙasu saboda bamu shirya masa ba. Misali inda na yi shirin zan sayi maganin kashe ciyawa katon 100 ne, dole yanzu na dawo katon 50, kaga na rage yawan gonata. Cikin abubuwa da muke so a gane, kira da nayi ma waɗannan bayan Allah da suka zarce ni wanda na faɗa daga ma'aikatan aikin gona shine, yanzu misali ina da gona guda ɗaya wadda hektar 137 ne, wadda ita nakan shuka hatsi ne a kayanta. Nace misali in gwamnati za ta zo ta same ni, me kake da shi, in ce ina da tractor wadda za ta yi haro, za ta yi kunya. Gwamnati ta ce to taki buhu nawa kake son? Ce ga yawansa, za mu baka taki buhu kaza, za mu baka maganin ciyawa kaza, za mu baka misali kuɗi kashi 10 cikin 100 na yawan kuɗin kayayyaki da muka baka, da kaka za mu zo a haɗu a yi girbin nan, mu fidda kuɗin mu mu bar maka ribarka. Na ce an yi haka an taimaka mana. So misali ne, kaga in ba haka gona ta yi ba, to ina tabbatar maka sai a zauna da shirin cewa in bana ana fama da yunwa, to baɗi tamowa ce.
Sakamakon abubuwan da yake takura al'amarin wallahi shi ne takin da ya tsada shi, ko yake damun mu manoma wanda taki ya yi tsada. Taki ya yi bala'in kuɗi, kuma manoma ga shi gwamnatin zai ba babu adadawa ma mutane, kuma maimakon da a rage ma farashin taki ko a samu ayi noma, yanzu abubuwan da suke cikin damun mu talakoki kenan wannan.
Wato bisa wannan abinda muka samu na aloba da ya shigo a duniya gaba daya, tunda ba a kasar mu Najeriya, dole zai kawo mana matsala a wajen noma na bana. Dalili kuwa shine yawanci kayayyakin da muke samu na gona wasu ma kawuwa ake da kasashen waje, kamar irin su magungunan ciyayi da muke fesawa. To a yanzu wurare an rurrufe, kuma ba wai su masu sayar da waɗannan abubuwa din ba wai ƙarfi suke da shi wanda sukan tsaya su ajiye a sto na ɗan wani lokaci ba. Kamar yanzu da nake ma magana ma, na je neman wani magani a kasuwa na shi ciyawa din, ban samu irin nasa ba, kuma ba a kawo ba. To kaga saboda yanayin wannan yanayin da ya faru yanzu, ba mu san yaushe za a kawo ba. To kaga irin waɗannan abubuwa din zai kawo mana matsala a wajen harka na gona. To amma Allah ba abin da baya yi, zai iya zuwa kafin a ce damanin ta tsaya da kafanta mun samu katari, Allah warware mana wannan abin. Sai ko kira da zan yi su gwamnati shine ya kamata duk abin da za a yi, tunda wannan abin ya kawo hawan duka kayan noma din yanzu, daga kan taki zuwa kan shi magungunan feshi na ciyawa da na iri, duk gaba daya ya kawo, saboda transportation din ya zama wani iri talaka ta ba zai iya affording yayi yadda da ya saba ba. Saboda haka ta ga ta inda za ta shigo ta tallafa wa manoma.
Domin sanin shirin matakan da gwamnatin jihohi da na tarayya suka bullo da shi domin tallafawa ga fannin ayyukan gona a hukumance, na tuntubi kwamishinan ayyukan gona na jihar Bauchi Dr. Sama'ila Adamburga ga abin da ya ce.
Al'amarin noma bana ya ta'allaka ga shokam bisa ga tsari da yanzu gwamnatin tarayya da na jihohi suke. Wannan al'amari na bala'i wanda ya shigo wato COVID-19 ya jawo ana tunanin in an ce kowa ya zauna a gida saboda gudun kada a kamu da wannan ciwo, to yunwa zai kashe mutane. To saboda haka mu muka bada shawara, idan ma ba manoma kaman kashi 80% da muke da su na jihar Bauchi za su fito aikin noma ba, to wajibi ne gwamnatin tarayya ta kawo dauki wa jihar Bauchi.
Kaman ta wani bangare?
Bangaren tractoci, bangaren taki da kuma chemical da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa ɗan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci, har ma mu ajiye saura a rumbunan gwamnati saboda ranaku waɗanda suke na ɓaci.
Ku gwamnatin ci a jihar Bauchi me kuke yi?
Gwamnatin jihar Bauchi, saboda ganin muhimmancin kamfanin takin mu na jihar Bauchi, wato arewa maso gabar gaba ɗaya, ita kaɗai ne take aiki. Idan ba mu yi taki ba, to noma a jihohin nan guda shida zai samu matsala. Saboda haka gwamna ya rufe ido ya ba da approval na kuɗi naira miliyan 200 daga cikin miliyan 500 da suke bi, maza a kai musu in tabbatar sun kawo kaya an ci gaba da yin taki. Banda wannan, shi mai girma gwamna ya ba mu kuɗi wanda ya kai miliyan 300, ko da suke daga ciki mun sayi taki na ruwa, mun sayi wasu chemical, amma muna da isasshen urea da kuma wato NPK da ake bukata wanda za a fara aikin gona da shi.
Wani shiri ne kuka yi don ku rage raɗaɗi ma manoma akan batun wannan ciwon na corona?
Wato kayayyakin gona da ake bukata za a bayar bana. Tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha, ana kokari a ga yanda za a rage kuɗinsa. saboda manoma su samu saukin yin aikin. Saboda an ce ka zauna a gida, wataƙila kowane rana zaka fita ka dan nemi abin da zaka ci. Gwamnatin tarayya ita ma ta aiko mu ba da sunayen manoma waɗanda za ta musu gudumawa da kayayyakin gona saboda a samu a nomi abin da za a ci a guji yunwa.
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Jamhuriyar Nijar.
Wasanni a takaice.
Dukkan dokacin labarun wasanninmu na ranar yau Jamhuriyar Nijar ce za ta lakume su, inda hukumar kwallon kafa ta kasar Fenifut ta bada sanarwa dakatar da wasannin kwallon kafa na kasar sanadiyar cutar mashako ta corona virus da ta haddabi duniya. Hukumar ta kwallon kafa ta kasar ta ce a shekarar bana babu kungiya ko ɗaya wanda za su sabka daga Super League zuwa League One ta Nijar. Haka zalika ma kungiyoyin da suka wakilci kasar a wasannin kwallon kafa nahiyar Afrika cewa da AS Sonidep a Champions League ta Africa da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a Confederation African Football a kakar 2020 su ne za su wakilci kasar a wasanni na gaba na nahiyar Africa. To akan haka muka tattauna da ɗaya daga cikin masu bibiyar sha'anin wasannin kwallon kafa a nan Jamhuriyar Niger wanda ya soma da gabatar da kansa.
Sunana Maman Bashir Yaya, nan nake a birnin Kwanni. To gaskiya matakin da Niger ta dauka yayi daidai ta bi sahun kiran sauran kasashe da suka dauki irin wannan mataki, saboda idan an ce annoba ta sauko to gaskiya ana iya tsawaita sauran irin haɗo jama'a haka.
To amma dai kai Maman Dan Feti, waɗansu na cewa Niger ai ta yi gauga tun da sauran kasashe sun ba da shauli ga shahab Bundesliga za a sake karawa.
To gaskiya sun dai za su dai koma, to amma ba a sa abin daga za ta aiwar ba, dan kaga matakin tsaidawa yahi diskan matakin a cigaba, saboda abu ne za a dauka kamar hadari ne cigaba da haraka kwallo, saboda ba a san abin daga ba za yi abu ba. Kenan kaga yanzu ita dai Faransa ta tsaida, kenan kaga ita ta dauko hanya mai kyau, su kuma wayanga za su cigaba da haraka kwallo. Kenan su ma sun dauki kamar abin da ake ce risk, saboda komai na yi abu kuwa Allah dai ya tsare.
To amma ita Niger da ai da an so yalla wata kila a cigaba da wasannin, amma yan kallo su bar zuwa tun daga shi FIFA ta bada dama na cewa a rika shan jama'a, ana iya canza yan wasa biyar tun da an shiga cikin wannan hali, saboda gar wani hatsari ya samu yan wasa kai sun dade ba su yi wasa ba ga atin jikin su san fata illa.
Kalisowa su can suna da matakan tsaro sosai bisa gare muna. Muna da ronin matakan tsaro bisa ga an ce maka Turai, zaka ga dan kwallo sai to cikin mota ta shi kadai ba tare da ya gama jiki da wani ba. Munan kaga ko ya ne dan kwallo ka zo cikin mota irin haka nan kana gidanka kai kadai ana kula da kai da sauransu, mu ba mu da wannan tsaro.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, to yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bayan gaisuwa da fatan alheri, ni na Aliyu Isa, birnin Kwanni, Jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muke cikin watan azumi mai alhurama, da kuma kamar yadda Allah ya wajabta mana shi da dukkan kowane musulmi, a matsayina na matashi, azumi da Allah ya wajabta mana shi ya hana ni wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba, kamar irin yadda wasu mutane ke da haya su ɗo makamai suna kashe-kashe, ko kuma su ɗo 'yan mata suna raye-raye, ko kuma suna zinace-zinace, ko kuma suna dai wasu abubuwa waɗanda sun ga kama da waɗanda. To alhamdulillah ni dai ina gode ma Allah da Allah ya kare ni da wannan alhuraman watan azumin Ramadana da Allah ya kamo na, kuma mu makaranta alqur'ani na sai mu yi godiya da Allah ya samu ga kasance makaranta alqur'ani, kuma ko bayan azumi muna fatan Allah ya sa wa garayewa da muke ciki ta koda wasu karatun alqur'ani da yawan ibada ga Allah, muna fatan koda bayan azumi ya huti Allah ya sa mu tsayu da yin wannan sura Allahu alazim.
To masu sauraro, baki ɗan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Tusile da ta taya da gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.